gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barka da warhaka, shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 14 ga watan Agusta na shekarar 2019. Za mu yi magana ne a kan batun masu ra'ayin juyin juya hali da ake kira revolution.
A revolution shi ne a canja hali da abin da aka yi san ake yi a yi sabon abu. Abin da mutane ba su la'akari da shi shi ne an yi kanna shekara da shekaru. To maganan revolution a nan inda akwai demokratiya, revolution ake shi.
Zara, kin san a ranar 3 ga watan Agusta jami'an tsaro na farin kaya wato DSS suka kama wannan mai jarid mai kamfanin dillancin labaran nan ta yanar gizo wanda aka sani da Sahara Reporters, wanda kuma shine madugun gangamin revolution na wato Omoyele Sowore, bisa zargin yunkurin tayar da hankali a Nigeria kan shelar da yayi ta revolution now da ake nufin juyin juya hali ko samar da sauyi a ƙasa, ko dai ma in ce sauye-sauye a ƙasa.
Haka ne, a dan haka ne wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya shiryo mana rahoto na musamman akan #revolutionnow, sannan ya tattauna mana da masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a zauren muhawarar yau da gobe.
Muna kuma tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
A kwanan nan ne mai kamfanin dillancin labaran Sahara Reporters Omoyele Sowore ya kaddamar da zanga-zangar neman samar da sauye-sauye a Najeriya, musamman ta fannin tsaro da tattalin arziki a ƙasar, wanda suke kira da #revolutionnow. Menene ra'ayinku? Tambayar da muka yi muku kenan a shafinmu na abota wato Facebook. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Iliyasu Ibrahim Kaduna, inda ya ce tabbas wannan zanga-zanga abin tar da Allah-wadai ne, domin kuwa ba wai alheri bane ga al'umar Najeriya.
Sai amsar mu daga Yaksan Wudil Kano, inda ya ce ba na taɓa goyon bayansa, kuma ina zargin sa ma anya kuwa ba ma turawa ne suka sa shi ba, domin sun ga ƙasar tamu ta fara haɓaka. Zaman lafiya shine fatanmu, ba ma so mu zama kamar Libya da kuma Sudan. Allah ya kare mana ƙasarmu daga dukkan sharrin almajirai.
To shi kuma Kabir Ali Gwarzo cewa yayi wannan mataki da Omoyele Sowore ya dauka yayi daidai.
Sai amsar Anas bin Malik a ci lafiya, wanda ya ce wannan dai ina ganin baya rasa nasaba da halin butulci irin na mutanenmu na kudu, domin yadda gwamnatin Baba Buhari ke aiki tukuru wa mutanensu sabanin mutanen da ya fito daga yankinsu. Ina ganin wannan wata yar mununiya ce ga Baba Buhari da ya san waɗanda suke son sa da gaskiya, duk da irin yadda yayi watsi da su.
To sai kuma amsa na gaba daga Haruna Abdul Mummuni Doguwa Kano, inda ya ce to a gaskiya ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta duba waɗannan batutuwa, domin shakka babu su ne suka addabi kasar mu.
Sai amsar Marafa Adamu Sadi daga karamar hukumar Darazau, inda ya ce zanga-zangar da wai ta neman ci gaba a ƙasa ta ba gaskiya bane, saboda waɗansu ne suke so su kawo mana rudani a ƙasar mu 'yan ƙasa masu kishi ba mu yarda ba.
To sai kuma amsar Ibrahim Muhammad Kyari, inda ya ce
wannan san ba hanya ne na neman revolution a Najeriya ba, kawai nuna tawaye ne ga gwamnati tare da tozarci a gaban duniya domin cimma wata manufa.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Yahaya Yusuf, inda ya ce ba da kyakkyawan manufa yake yi ba.
To jama'a, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Masu sauraro, yanzu kuma ga rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa Hassan Mainakaina ya hada mana.
Wasu gungun ƴan boko da magamayyar ƙungiyoyin fararen hula ƙarƙashin jagorancin mawalfin jaridar Sahara Reporters da ake bugawa a Amurka, Mr. Shawore, sun koka bisa yadda ake tafiyar da mulkin Najeriya. Don haka suka buƙaci a gudanar da gangamin juyin jihali a cikin ƙasar. Manyan buƙatunsu dai shine a maido da farashin wutar lantarki daidai da yadda ake biya kafin shekarar 1999, a janye batun rage darajar naira, a kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya, a soke biyan kudade a manyan makarantu da ƙananan makarantu mallakar gwamnati, a gaggauta fara biyan mafi ƙarancin albashin naira 30,000, a sako duk fursunonin siyasa irin su Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da mai ɗakin sa Malama Zinat, kana a soke alfarmar da gwamnati kewa na kusa da ita. Cimma waɗannan buƙatu da ma makamantansu yasa su Mr. Shawore ke hankoran ganin an yi juyin jihali a Najeriya.
To shi menene ma ma'anar juyin jihali? Tambayar kenan da na yi wa wani masani Professor Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu.
Revolution da waɗanda suke nufi shi ne political revolution, wato canza siyasa ko a canza kimlan siyasa. To kaga in haka suka bi, yadda za su yi nasara shi ne su tifar da gwamnatin nan, su kori kowa, canza komai, a canza kimlan gwamnatin, inda ta nufa in ta yi gabas a yi ta da yamma. To shi ya sa na ce maka babu shi a tsarin mulkin nan, kuma ba haka ake yin irin revolution na siyasa ba. In ka duba kaman revolution na America a 1774 da sauransu, ba haka aka yi ba.
Barista Yakubu Salebawa ya ce matakin na su Shawore bai fa saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya ba.
Yana da iko kuma yana da dama ƙarƙashin doka ya fito ya nuna rashin jin daɗin shi a game da abubuwan da suke afkuwa a ƙasar, musamman matsala ta insecurity ko kuma tattalin arziki. Duk ɗan Najeriya yana da iko ya wannan. Mu abin da muka duba, duk da yanzu haka an kulle shi har an je kotu, mun tabbatar da cewa tunanin shi da kudurinsa ba wai magana da kawo tarnaƙi ga gwamnatin tarayya ba ce ba, wanda za su iya cewa ya kaka doka ko kuma yana so ya kawo abin da ake kira a doka a turance reasonable selling. Shi suke magana ce, amma an ka duba abin da Shawore yake so ya yi, kudurinsa da manufarsa ba haka take ba. Shi yasa mu da muke gani, musamman lauye, muna ganin aka je kotu aka ro wannan al'amari, za ka duba Shawore cewa bai yi laifi ba ko ba wani doka da ya taka. Ai, ba ya fito ya ta ɗauki makamai ba ne. Kana da iko yanzu gwamnati in fito gobe in sa da kwalaye in faɗi abin da ban ji dace a kan shi ba. To abin da suke so su yi kenan.
Amma dan masanin fika Alhaji Baba Ba'abba na da fahimta ta daban da barista Yakubu Salebawa.
A nan ƙasar cin hanci da rashawa ya zama na kaman shi ne ma hanyar rayuwarmu. Da shi yanzu an samu wani ya zo ya ce zan yaƙi da cin hanci da rashawa. Kuma jama'a sun amince, sun ce sun yarda ya yi. Shi kanshi wannan revolution. A revolution shi ne a canja hali da abin da aka yi san ake yi, a yi sabon abu. Abin da mutane ba su la'akari da shi shi ne an yi wannan shekara da shekaru. To maganan revolution a nan inda akwai demokratiya, revolution ake yin shi ne wajen da ake yi. Ba maganan wasu za su taso su ce za su tunkuɓe gwamnati ba. To me yasa muka ci mulke soja? Saboda haka ina gani abu ne mutane wanda ba su hangen nesa suke da wannan magana. Ya kamata su yi tunani, don suna sun zauna a Turai, an taɓa maganar revolution a Turai, an yi da shekaru dubbai da suka wuce.
Waɗannan 'yan boko suna cewar talakan Najeriya yana cikin halin ne ya su ba aikin yi ga tattalin arzikin har yanzu ya ki mikewa, talaka dai bai samu abin da yake so ba. Kamar wannan shi ne hujjarsu na kawo wannan juyin jihali.
Eh, to ni a gani na sata ne shi ya zaɓi wannan gwamnati ya ce ya yarda da su. Saboda haka a ba su lokacin da mulkin ƙasa ya ba su a ga abin da za su yi, in ba su yi ba. Sai a canja su, sai a zaɓi wanda aka gani za su yi. Amma gwamnatin da ta zo ta hanyar doka, ka ce za ka cire ba ta hanyar doka ba, ai ba revolution, wannan tawaye ne.
Amma yanzu ranka dai, idan muka duba tafiyan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, kai ka ga wasu da duk abin da suke yi 100% komai daidai ne?
A'a, ai ba 100% sai Allah, abu 100%. Amma akwai niyya.
Wani ɗan gwagwarmaya, Comrade Sa'idu Bello, ya ce bai ga laifin masu neman yin juyin jihali a wannan lokaci ba.
saboda yanda hukumomin Najeriya suke tafi da tsarin mulkin Najeriya ne, wato ya dole su ya gawo anyagan, saboda ba sa jin magana, ba za a ga musu jiba ko da yaushe abinda suka sa a gaba su ne alhali, kuma abubuwa suna lalacewa suna tafar wata a kasar. Saboda haka dole ne a kirawo hanyar da za a samu gyara akan wannan.
Amma comrade, misali akwai hanyoyin da tsarin mulkin Najeriya ya tanaji a canza gwamnati. Menene yasa waɗannan 'yan ƙungiyoyin farar hula ba zai sa su bi hanyoyin da tsarin mulki ya tanadar ba?
Na farko dai, irin wani ɗan Najeriya a yanzu ya tabbatar da cewa ya rasa tunanin wanda zai iya fidda shi daga cikin rikici. Na farko dai ka ga National Assembly din nan ma gaba ɗayan yanzu, wato kannukan farauta ne na shugaban gwamnatin gaba ɗaya, domin ita kama shugabancin da na dattawan da na 'yan majalisar wakilan. Saboda haka shugabancin ma a yanzu ya fita daga hannun 'yan demokuraɗiyya, ya fita kuma daga hannun waɗanda za su iya kare daraja da mutuncin talaka a ƙasar. Sakamakon wannan ya sa 'yan Najeriya da kuma ƙungiyoyi ba su gamsu da irin yadda ake tafi da ma ita kanta demokuraɗiyyar ma a ƙasar.
Amma kuma ba ka jin cewar wannan alaƙa na waɗannan 'yan ƙungiyoyin baya rasa nasaba da siyasa?
Ai, demokuraɗiyya ita ta haifar da wannan abin. Mutane sun auna, sun duba, sun gani abin da ake musu ba shi ne ya kamata a yi musu ba. Yanda ake tafi da tsarin tattalin arzikin ƙasar ba ake kamata a yi ba. Yanda ake tafi da ita kanta siyasa ba ake kamata a yi ba. Saboda haka in ma shiga siyasa ta shiga ɗin, saboda dole lokacinta ne ta shiga ɗin. Domin jama'a suna cikin wani kangi na musifa na tashin hankali da kuma yanzu ka duba abin da ke faruwa a Katsina, ko abin da ke faruwa a Zamfara, ko a Sokoto, ko a Niger, ko kuma a gurare na abin da yake, da kuma abin da ke faruwa a Sine, Diguri, Yobe da sauran gurare haka.
To amma ga mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Muhammad bin Ibrahim ya ce batun juyin jihali a Najeriya wannan ma ba zai yiwu ba, domin kuwa lokacinsa bai yi ba.
Ai, kaga shi maganan juyin juhali ma magana ce ta rashin tunani in aka kalle ta daga kowace irin fuska. Suwaye za su yi rajin ragaman juyin juhali da sunan ne? So ba zai yiwu ba. Menene za a yi wa juyin juhali? Juyin juhali ba kawai kifar da gwamnati ba ne. Juyin juhali babu yanda za a yi wannan juyin juhali ya yi. Abin da ake iya yi shi ne reforms, a samar da canje-canje na wasu abubuwa. Kuma yana yiwuwa ne da adawa, wanda kaga siyasar adawa tana taimakawa wurin cikin ɗin gwamnati ta gyara abin da yake ake ganin ɓatacce ne. Amma juyin jihali ba zai yiwu a Najeriya ba.
Shi wannan jagora na gangami Mr. Shawori na tsare a hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS, da makalin wani ɗan jarida daga arewacin Najeriya, Ibrahim Dan Halilu, wanda shi ma jami'an tsaron suka damƙe shi bisa nuna a goyon baya a shafinsa na Facebook da ya yi ga shi wannan juyin juya hali. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu dai bari mu ƙara komawa ga Hassan Maina Kaina a zauren muhawarar yau da gobe.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe, wanda a yau za mu duba batun nan na juyin jihali da wasu 'yan boko da kuma ƙungiyoyin fararen hula ƙarƙashin jagorancin mawallafin jaridar nan ta Sahara Reporters da ake bugawa Amurka. Suka haɗa kai a nan Najeriya domin ganin cewar an samu wannan juyin jihali da ake kira Revolution Now. A halin yanzu dai shi jagoran wannan gangami na juyin jihali, Mr. Shawore, yana tsare a hannun hukumar tsaron farin kaya ta DSS. Kuma za mu duba wannan batun a yau tare da wasu masu sharhi akan al'amuran yau da kullum, Alhaji Alhassan Shaibu, wanda aka fi sani da minista, da kuma Malam Kabiru Dahiru Rahama. Malam Kabiru Dahiru Rahama, idan zan fara da gare ka, waɗannan gungun 'yan fararen hula suna ƙoƙarin ganin cewar an yi yunƙurin yin juyin juhali a Najeriya domin tabbatar da inganta rayuwar talakan ƙasar kamar yadda suke iƙirari. A tunaninka, kana ga yanzu lokaci yayi da za a ce har an fara maganar juyin jihali a Najeriya?
To wannan magana ta juyin jihali da aka kawo da su waɗannan mutane suke ganin cewa yayi ya kamata a yi juyin jihali. Juyin jihali ɗin nan fa ba ƙaramar magana ba ce. Kuma shi juyin jihali ɗin nan, in muka duba tarihi na ƙasashe da dama da suka samu kansu a cikin halin juyin jihali, ba a taɓa samun waraka na lalurar da suke fama da ita ta ƙarƙashin wannan juyin jihali ba. Saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata su yi ba juyin jihali ya kamata su ce ba. Suna da dama ta su fito su yi zanga-zanga ta lumana domin nuna wa gwamnati manufofinsu, amma ba maganar juyin jihali shi ne a canza gwamnati. Saboda haka canza gwamnati kuma bi yanzu an wuce wannan lokacin. Canza gwamnati, ana canza gwamnati ne ta hanyar zaɓe, kuma gwamnatin nan gaba ɗaya bata kai har yanzu bata magama na dan ministoci na wannan sabon karni na zaben da aka yi ba, saboda haka ina ganin ai sun yi gaggawa idan dai magana juyin juya hali ne.
A nan shayabu minister, idan muka duba irin uzurin da waɗannan gungun ƴan faran hula suka bayar cewar talakan Najeriya yana cikin wani hali na wahalar rayuwa da sauransu, wanda a dalilin sa suke ganin ai wannan juyin juya hali, kana ga suna da hanzari kuwa?
Har kullun mutane a rayuwa suna da wani tunani wanda ke irin nasu ne su kadai. Duk lokacin da aka ce za ka yi tunani naka na kai kadai ko na wasu mutane na daban, ka zauna tare da su ka yi magana da su ku yanke hukunci, to akwai kuskure a ciki. Ita rayuwa kullun ana son canji. Ai gaba ɗaya ma rayuwar gaba ɗaya canji ce, duniyar ma duk canji ce. To amma canjin ta kaka ake samun shi? Ana samun canji ne ta lumana da kuma biyayya da wasu abubuwa. Sannan kuma irin wannan abin da ake cewa kawo, ai nake ga Najeriya ma ita har yanzu bata kai ma matsayin da za a ce mata za a yi mata wannan abin ba. Saboda haka ni tunanin da nake yi kawai shine anan abin da ya kamata a yi, wannan mutane da suka dauko wannan yunkuri na wannan abin ba wai ba a san canje, duk dan Najeriya ya ji ana san canje, ai yana bukatar canje ai tunda fighting ake maka ko. To amma ta wace munufa ake yi? Ana so ai munufa ta ai ta munufa mai kyau.
Wallan Kabiru, ina zo gare ka. Idan muka duba irin hanzarin da su shawari suka kawo cewar talakan Najeriya ya banu kuma yana cikin halin dandana ko yana wato yana dandana kudar sa dangane da wahalhalar rayuwa, abin kenan ma da yasa suke ganin cewar lokaci yayi ai wannan jinjin hali, kai irin fahimtar ka kana ga suna da hanzari kuwa?
Eh tabbas wannan hanzari ne mai kyau bisa la'akari da yanayin da talaka ya samu kansa a cikin wannan kasa. Wannan tabbas talaka yana cikin halin haulai. To amma abinda fa ya kamata su sani shine garin su cewa bari su gyara Najeriya, to kasu kuma ka kuma su tarwatsar da ita gaba daya, wanda abinda ake kira kenan garin gyaran gira don ido ya kyau, sai kuma ya zamanta an tsokan idan gaba daya an rasa shi. Saboda haka wannan tabbas talaka yana cikin wani hali da kowa duk wanda zai yi wa talakan Najeriya adalci zai faɗi wannan. To amma ba ta yanda ya kamata a ce sun fito ta lumana da rubuce-rubuce domin su ankara da gwamnati su kuma janyo hankalin kanta cewa lalle ta dawo hankalinta, cewa lalle su dawo fa su duba talakan nan domin talakan nan shi ya zabe su.
Minista, idan muka duba yanda tsarin juyin-juya hali ya kasance a wasu kasashe, idan muka dauki misali kasashen da suke kusa-kusa da mu nan irin su Libya, idan ka tsallaka irin su Syria, idan ka tsallaka irin su Yemen da dai sauran kasashe hakan nan, za ga waɗannan ƙasashe ne da su ma a baya suka yi hankolin ganin canji irin na juyin juya halin nan, kuma aka samu nasarar juyin juya halin, amma kuma har yanzu suna nan cikin halin tarzoma da rashin sanin ina ma aka dosa. Kai kana jin tsoron irin wannan al'amari haka a Najeriya idan har aka ce talakawa sun bi waɗannan 'yan boko a yi wannan juyin juya hali?
To ai ni alhamdulillah dama ina so ne tsekon magana akan Kabiru Rahama, kuma sai gashi ka fito ka zo ma gurin da ya kamata ma na zo magana da zan yi. Kamar yanda ka faɗa din nan, yanzu kasashen da suka yi juya hali din su waɗannan kasashen wanda ka lissafo su, yanzu ka gaya mana a cikin su talakan kasar wanne talaka ne? Kai gaba ɗaya ma Afirka ma ne maka ta wannan ma, wanne talaka ne durahin wahalar da ake da rashin cikin wani hali da ake ciki, wanne talaka ne talakan Najeriya jin daɗi? Tunda dulalacewar talakan Najeriya yanzu misali a cikin Afirka din nan babu inda talakan Najeriya zai tashi ya tafi a ce ya je, kaga talakan Najeriya sun zauna a can gurin suna neman wani abu ko don su rufa kansu asiri, sai dai su na wayannan kasashen su dinga shigowa cikin kasar mu. Duk da haka to sai da kai kaga kenan mu cikin jin dadi ma muke, ni nake kawai abun ma da yake faruwa wannan jin dadi ne ma yawa mutane yawa har ma suka kawo wannan tunanin ma na banza kawai.
Kabiru kai kai da jawar talaka
Alhassan ba tare da minista cikin wannan maganar. Gaskiya talakan Najeriya yana cikin matsi, baya da sukuni na duk wani abu da ka sani wanda ya kamata a ce ya same shi. Karatun iyalansa ya fi ƙarfinsa, lafiya ta fi ƙarfinsa, duk wani abu da ka sani farashi kullum hauhawa yake samu kuma ƙasa yake. Saboda haka an shiga cikin hali na haulayi gaskiya. Saboda haka ya kamata gwamnati ta duba ta duba halin da talakai ke ciki, domin wannan shine ya kawo har wasu ma su zo su ta da mace ai sai bango ya tsage kadan gari ke samu gurin shiga. Shi ta kanta wannan gwamnati su waɗannan ƴan bokon da suka tare suke cewa a juye da ita ai ba san take ba mun tun asali talaka ne zabe ta. To amma ganin cewa an samu wannan matsalan da suke so su shigo tsakanin gwamnati da talaka domin su barka komai abin nan lamarin
Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tsani na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace manyan kasar ga Najeriya ku zo
Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga ci gaban tattaunawar Hassan Mai na kaina a zauren yau da gobe.
To yanzu minista idan muka duba irin wannan bayanin da Kabiru Hama ya misali tunda kai kana ganin cewa lokaci bai bane yin juyin juyi halin nan misali in abin a ce ka shawarce shugabannin Najeriya ne kana ga menene ya kamata a yi. Yanzu kai minista shi wannan jagoran juyin juyi hali Mr. Shawore yana nan a hannun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS sun kama shi. A baya-bayan nan wani babban lauya a Najeriya Femi Falana ya bara inda yake cewar bai kamata a kama shi ba domin haƙƙinsa na demokradiyya yake bayyanawa. Kai a tunaninka kana ganin bai kamata a kama shi din ba?
Ai yanayin da aka kama shi ne dole ne a kama shi. Dalili ko shi ne saboda ya kawo hargutsi cikin al'umma. An san siyasa ce kwarai kwa, kowa yana da inci kuma yana da right, amma ai siyasa ma ba huka ba shi. In zaka fito zaka yi magana, ana so ka fito kai magana kalmomi masu dadi kuma mutane su gane munufarka, munufofinka masu kyau ne. To saboda haka in aka kuma ka zo ka zama jagoran al'umma, saboda ita fitina da kakadan take zama babba. Kana ganin kamar abu ba wani abun wasa bane, mutane an tsaya an zuba musu ido ana kallon su. In har ba a kame jagoran nasu ba saboda mun barazana, to sai a samu matsalar, kuma matsalar da ake tunani sai ana hango ta matsala kamar ba za je gurin ba, sai a samu matsalar kuma da tafi wannan. To saboda kama shi yayi daidai.
Kabiru Rama, idan kuma muka duba shi wannan, idan muka duba tsohon editan siyasa na jaridar Daily Trust wato Ibrahim Dan Halilu, wanda shi ma ya fito shafin sa na Facebook ya bayyana goyon bayansa ga wannan juyin jihali, shi ma halin yanzu jagoran tsaron farin kaya na DSS sun kama shi. Me zaka ce akan wannan?
Ni gaskiya ya hange na a mahangata, ina ganin cewa wannan abin da gwamnati take abu ne mai kyau ta kama su ta tsare su, domin suna so su haddasa fitina ne a kasar gaba daya. Domin kamar ba wani dalilin da zaka fito ka ce a zo ai gwamnati ta waye a hambarar da ita. Gwamnatin kuma ta tsaya ta sama ido ta ce wai haƙƙinka ne, damar ka ce. Ni ban ga inda wani ya zamanta wani haƙƙi na cewa ka fito a gwamnati ta waye kuma a ce wai haƙƙinka ne, wai abar ka ci gaba. A'a, wannan cin haƙƙi ne na haƙƙin ƙasa ne. Saboda haka wannan abin da gwamnati ke ya kamata lalle ne, ya kamata kuma ta hukunta su.
Minista, idan muka duba cewar kada lalle abubuwa ba sa tafiya 100% daidai a Najeriya misali, kuma talaka nan shekawar waɗannan masu mulki, a tunaninka in abin a ce ka haɗu da mahukunta ne ka ba su shawara abin da ya kamata su yi domin talaka ya dan samu sauƙin rayuwa, me za ka ce musu?
Gaskiya ni zan ba da shawara a canja. a samu canji na rayuwa. Tsare-tsare na gwamnati in aka ga ya cunkushe sai a ƙara canjawa. Shi yasa aka ce gwamnati da man ta jama'a ce. Jama'an ne suka kawo ta sannan kuma tasu ce. To saboda haka sai a canja rayuwar. Wani yana da ilimi, ilimin yin abu. Wani yana ba da shawarwari masu kyau. Amma yana da damar da zai bayar wannan amma ko ba shi da damar da zai karasa gurin. To saboda haka me ya kamata yi? Ya kamata mutane su yi tunani fa su ji tsoron Allah. Gwamnatin nan talakawa ne suka kawo ta. Kuma talakawan nan sun wahala kafin su kawo gwamnatin nan. To saboda haka waye kamata ya mori gwamnati talaka? Shi ya kawo ta kuma shi ya kamata ya more ta. To saboda haka abin da ya kamata a yi dan Allah dan Annabi mutum ya ji tsoron Allah wallahi zai mutu. Duk abin da mutum yake wallahi talaka kar ya tunani fa kafin shi akwai wasu wanda suka fi shi amma yau babu su sun gushe. Saboda haka dan Allah dan Annabi mutane su ji tsoron Allah. A canja salon gwamnati mutane su ji daɗi su walwala.
A canja tsarin.
A canja tsarin gwamnati. Wanda suka kawo gwamnati cikas a yi wajen su a kawo masu albarka. Saboda ba haka za ta fata ba.
Kabiru, kamar yadda su waɗannan masu hankolan juyin juyali ke ta kuka cewar, akwai waɗansu a nan a fadar shugaban ƙasa wato waɗanda suke kira ƴanci masu wannan fadar shugaban ƙasa yadda suka tuka ka za a ci. To sun yi kokarin cewar ya kamata gwamnati ta mai da hankalinta ganin cewar ta kyautatawa talaka. Sannan kuma a cire irin alfarma da ake waɗannan mutane da suke kawo cikas a cikin tafiyar gwamnati. Me za ka ce akan wannan?
Wannan abu duk abubuwa ne, akwai abubuwa da yawa da suka lissafa a ciki abinda ya sa suka fito suka yi wannan kiraye-kiraye. Wanda ake abubuwa ne masu kyau. Kamar wannan koke-koke da ake nasu waɗannan mutane 'yan kama gida zauna 'yanci mazauna wanda su suna kwance sai da aka kafa gwamnati suka zo suka mamaye suka danna komai. Ya zamanta komai sai abin da suka ga dama an dade ana gaya wa mai girma shugaban kasa akan ana jan hankalinsa akan cewa ya ankara da su ya san matakin da ya kamata ya dauka amma yayi buris ya rabu da su. Saboda haka wannan magana ce mai kyau. Ya kamata shugaban kasa ya san me ya kamata yi. Abokansa ne, ƴan uwansa ne, amma talakawan Najeriya shi suka zaba, ba su suka zaba ba. Bai kamata san ransu ya zamanta cewa yana danne kuma mutunci da dama ta talakan Najeriya ba. Saboda haka ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki akan wannan al'amari domin kiyaye wannan tasowar irin waɗannan abubuwa da ba a so, kamar da wannan kiraye-kirayen juyin juhali da sauransu.
Minista, a ƙarshe menene fatanka ga talakawa da kuma Najeriya baki ɗaya?
Fatana gaba ɗaya da Najeriya da talakawan Najeriya, Allah subhanahu wata'ala ya nuna ya ba mu mafita. Saboda wani lokacin in ka kai ƙarshe kai addu'a ka ga mafita ba ta zo ba sai ka dogara ga Allah. Babu wani gatan kowa Allah ne. Saboda haka duk wanda ya ci amana kama yana gani, in ka amma daidai yana gani. Saboda haka mu sai mu bari ga Allah. Allah subhanahu wata'ala shi zai kawo mu dauki.
Na'am. Kabiru Rahma, a ƙarshe, tunda kana ganin yanzu lokaci bai bada za a ce an kawo batun juyin juhali, menene ya kamata a yi?
Abin da ya kamata a yi shine a yi haƙuri. Akwai hanyoyi da yawa na nuna wa gwamnati, na kokawa gwamnati halin da mutane suke ciki ba wai juyin juhali ba. A yi amfani da waɗannan hanyoyin, rubuce-rubuce, zanga-zanga ta lumana da janyo hankalin gwamnati akan cewa ya kamata ta dawo da hankalinta kan talakawa, a inganta rayuwar talakawa, a ba su haƙoƙinsu, a inda aka dade neman ƴancinsu a saka musu. Wannan shine. Amma maganar juyin juhali yanzu wannan baya haihuwar ɗa mai ido gaskiya.
Masu sauraro, duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa wanda a yau muka duba batun juyin juhali da wasu 'yan boko da 'yan ƙungiyoyin farin hula suke so a yi a Najeriya, wanda kuma ya kai ga har jami'an tsaron farin kaya sun cafke shi jagoran wannan gangami na juyin juhali Mr. Shawore, wanda a halin yanzu yake tsare a hannunsu. A madadin abokan tattaunawa Kabiru Dahiru Rahma da Alhassan Shu'aibu minista, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku daga nan birnin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina, masu sauraro, karshen shirin yau da gobe kenan na yau. Da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Lopes, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zara Aminu Fage, ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.